Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatar an wuni lafiya. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Alhamis 18 ga watan Agustan 2022. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa kamfanin sufurin jiragen saman Emirates zai dakatar da dukkan zirga-zirga zuwa Najeriya daga watan gobe. Za kuma a ji cewa gwamnatin jihar Kano da haɗin gwiwa da kungiyar Alive and Thrive mai rajin kiwon lafiyar iyali sun shirya taron wayar da kai game da mahimmancin kula da mata masu juna biyu da masu shayarwa. Muna kuma dauke da rahoto na musamman tare da Zainab Babaji. Baya ga haka kuma muna tafi da shirin wasanni. To amma kafin nan ga Murtala Faruk Sanyinna da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammacin ga kuma labaran duniyar. Lauyoyin manyan kafafen watsa labarai na Amurka za su sadu da wani alƙalin tarayya da yammacin yau Alhamis domin muhawara kan bayyana muhimmiyar takardar da aka yi amfani da ita domin ƙarfafa aiwatar da izinin kotu na binciken da aka yi a gidan tsohon shugaban ƙasar Donald Trump da ke Florida makon jiya. Lauyoyin da ke wakiltar kafafen CNN da New York Times da Washington Post da wasunsu sun shirya ganawa da alƙalin kotun Magistrate tarayya Bruce Reinhardt a Florida da karfe 1 na ranar yau Alhamis agogon Washington DC domin muhawara ta neman bayyana shaidar da aka boye da sauran takardun bayanai a lokacin binciken mai tattare da cece-kuce a gidan Trump na Mar-a-Lago a ranar 8 ga watan nan na Agusta. Jami'an hukumar bincike ta FBI sun dauki akwatuna 11 na takardun bayanan sirri na gwamnati da tsohon shugaban kasar ya dauka zuwa gidan nasa bayan ya bar fadar White House a shekara ta 2021. Wani ayarin ya majalisar dokokin Amurka ya sadu da sabon zababben shugaban kasar Kenya da kuma jigon 'yan adawa da zai iya zuwa kotu domin kalubalantar rashin nasararsa a zaben a daidai lokacin da ake cikin cece-kucen zaben baya-bayan nan na kasar da ta fi kowa sahihin tsarin demokradiyya a yankin gabashin Afirka. 'Yan siyasar na Amurka da suka kai ziyarar sun sadu da zababben shugaba William Ruto a yau Alhamis kamar yadda shi Ruto din ya wallafa a shafinsa na Twitter. Haka kuma ayarin ya gana da Raila Odinga suka kuma tattauna lamuran da suka shafi zaben da kuma dangantaka tsakanin Kenya da Amurka a cewar mai magana da yawun Odinga. Ayarin a karkashin jagorancin dan majalisar dattawa Chris Coons sun kuma gana da shugaba Uhuru Kenyatta wanda ya fiye kawacin magana a bainar jama'a tun sa'ad da aka gudanar da zaben aka sari cikin lumana a ranar 9 ga watan Agusta. Kenyatta ya shaidawa ayarin cewa Kenya za ta rike matsayinta na kyakkyawan misalin ƙasa mai ingantaccen tsarin demokradiyya a nahiyar ta hanyar wanzar da kwanciyar hankali da lumana a lokacin miƙa mulki ga sabuwar gwamnati. Mahukuntan Taliban a Afghanistan sun faɗa a yau Alhamis cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon fashewar wani bom da dare a cikin wani masallaci a Kabul ya ƙaru zuwa aƙalla 21. Khalid Zadran, wani mai magana da yawun 'yan sanda a babban birnin ƙasar ta Afghanistan, ya shaidawa muryar Amurka cewa akalla wasu masu ibada 33 ne kuma suka sami raunuka. Shaidun gani da ido da kuma 'yan sanda sun ce bam din ya tarwatse ne a cikin masallacin Siddiqiyya da ke unguwar Kirkanna a arewacin birnin a lokacin sallar Magriba a jiya Laraba. Ana ganin cewa limamin da ke jagorancin sallar Amir Muhammad Kabuli, wani sananin malamin sufi kuma mai wa'azin musulunci, yana daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu. Ba wanda ya yi gaugawar ɗaukar alhakin kai harin ya zuwa yanzu, to sai dai ana zargin ƙungiyar 'yan ta'adda ta IS waɗanda suke yin Allah wadai da aƙidar sufanci da shirka. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres da shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan sun shirya wani taro a yau Alhamis tare da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky a birnin Lviv da ke yammacin Turkiyya, inda ake sa ran jadawalin abubuwan tattaunawar za su hada da matsalar karancin abinci a duffaɗin duniya da barazana ga tashar makamashin nukiliya da kuma samar da maslaha ta siyasa kan yakin da Rasha ta kaddamar. Ana ci gaba da kokarin shawo kan matsalar karancin abinci a yayin da jiragen ruwa da ke dauke da kayan abinci zuwa wajen kasar Turkiyya suka sami damar dagawa a gargashin wata yarjejeniya da Majalisar Dinkin Duniya da Turkiya din suka kulla tare da Russia da Ukraine a ƙarshen watan Yuli. An tsara Guterres zai yi balaguro zuwa wata tashar jiragen ruwa a Odessa gobe Juma'a. Kana ranar Asabar kuma ya wuce zuwa Istanbul domin dudduba cibiyar haɗin gwiwa da ke sanya ido ga aikin fitar da kayayyakin da kuma dudduba jiragen ruwa masu shiga da fita kamar yadda Russia ta nema.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda aka ji a farkon shirin, daga ranar 1 ga watan Satumba mai zuwa ne kamfanin jiragen saman jigilan fasinjoji na Emirates ya ce zai dakatar da sufuri zuwa Najeriya sakamakon matsalar kin baiwa kamfanin damar fitar da kudadensa da ya sayar da tikiti a kasar. Daga Abuja, wakiliyarmu Halima Abdurrauf ta aiko mana da ƙarin bayani.
Kamfanin na Emirates da ya bayyana matakin da ya dauka ne a cikin wata sanarwa da ya fitar a yau Alhamis inda ya ce zai dakatar da jigilar fasinjoji zuwa Najeriya sakamakon yadda ya kasa fitar da kudaden shiga da ya samu a sanadiyar sayar da tikiti ga fasinjojin kasar ta hanyar amfani da kudin kasashen waje wato dalar Amurka a maimakon naira da akasarin mutane ke sayan tikitin da su. Matakin na Emirates na zuwa ne makonni uku bayan da kamfanin ya aike da wata wasika ga ministan sufurin jiragen saman Najeriya Alhaji Hadi Sirika yana roƙon da ya sa baki a lamarin dan babban bankin kasar wato CBN ya bawa kamfanin damar fitar da kimanin dala miliyan 85 da suka makale a kasar. Bayanai dai sun yi nuni da cewa hukumomin Najeriya na son kamfanin ya fitar da kudin a naira saboda karancin dala da ake fama da ita a kasar a yanzu. Na tuntubi shugaban hukumar NCAA mai kula da sufurin jiragen sama ta Najeriya Captain Musa Nuhu domin jin karin bayani kan wannan al'amarin.
The ticket a naira ya kamata a basu su yi repatriation kudin su san ta ba ta ce ba na san da yake minister of insurance da senator Hadi yana kokarin karkokarin shi ya ga yadda za a yi a taimaka a samu yadda wannan bankin CBN za ta release wannan kudaden.
Tuni dai masu ruwa da tsaki suka fara bayyana yadda matakin na kamfanin Emirates zai shafi kamfanonin shirya tafiye-tafiye akan kasuwancin su da kuma tasirin hakan ga fasinjoji kamar yadda malama Hadiza Danu shugabar kamfanin 712 ta bayyana.
Gaskiya kam abun nan dai ba wanda ya ji daɗin shi saboda Emirates jirgi ne da kowa yake son amfani da shi saboda yadda suke ɗaukan mutane da yadda suke gabatar da ayyukansu. So yawanci kuma kowa duk wanda yake son ya je Dubai ya fi son ya bi direct flight saboda baya son ya dinga tsaye-tsaye. So shi Emirates din shi ke ɗaukan mutane daga Abuja ko daga Lagos har zuwa Dubai ba tsayawa. Yanzu wannan dakatar da jiragensu da suka yi daga tashi daga Najeriya gaskiya zai affect mutane yanzu saboda dole shiga wa'yansu jirage. Yansu jiragen za ke gani sai kin yi awowi kin je wani ƙasan kuma bayan kin isa sai kin yi wajen awa uku hudu wa'yansu har goma a airport kina jira kafin jirgin ya ƙara ɗaukan ke ƙarasa da ke Dubai. To kin ga irin haka dai bai da daɗi. Muna da mutane da yawa ta lokacin tafiyan shi su kafin ɗaya ga wata ne na September ɗin kuma in suka tafi ɗin to dawowansu kuma fa tunda dawowansu ya shiga cikin September duk yanzu dai muna cikin ruɗani ba mu sanya ake ciki ba. Muna roƙon gwamnati don Allah ta taimaka ta sassaka musu kuɗinsu su dawo da sai mana ma tickets da sauki mutanen mu ma su dinga iya samun suna tafiya ba tare da sai sun talautar da account din su bai.
A nasu bangare masu sharhi kan al'amuran sufuri sun fara tofa albarkacin bakin su kan tasirin matakin na kamfanin Emirates musamman a shanin kasuwanci cinikayya karatu da ma neman lafiya. Ga abin da Captain Ado Sanu suke cewa
to a kashi gaskiya dan dai kamfanin sufurin jirgin sama na Emirates ya daina harkar sufurin jirgin sama tsakanin Najeriya da Dubai zai sa fasinjoji da suke tafiya Dubai cikin wata wahala ba ma su kadai ba saboda duk wanda suke zuwa India da sauransu za su shiga cikin wata wahalar rashin samun jirgin da zai kai su wuraren da suke so su je. Banda haka kuma zai kara bada wata dama ga kamfanonin sufurin jirgin sama na Turai su ba wata kila su bi sawun Emirates din su ma su ce za su daina zuwa Najeriya sai sun iya fitta kudinsu. Ke ga kuwa wannan zai kawo matsala sosai cikin harkar sufurin jirgin sama a Najeriya. To yadda za a dai shawo kan da shi ne ita babban bankin Najeriya ya kamata ya fito ya ga wa wayannan kamfanonika ga tsarin yadda za su iya fitar da kudadensu ta dalar Amurka zuwa kasashensu. Ya kamata ya fito da tsari a ce bayan wata uku za ku fitar da kuɗi kaza bayan wata shida ga abin da za ku fitar kuma tunda gwamnati tarayya ce ta alƙawari na tabbata za su yadda da wannan.
Shi ma masanin sha'anin sufurin jiragen sama Captain Umar Kabo ya bayyana yadda yake kallon wannan lamari.
Kasashen duniya yawanci sun da layi na kankana saboda idan aka samu problem na dala dole za a samu problem na inci da kai a koina ne wanda ko mai karamin business ne kundin yana shagalin ka kuma baka samu kudin saka ba sa ko da me zai ji juga yi saboda aka sa da gaskiya da ne suna biyan kuɗi don sai ko gwamnati ta yi da biyan wannan kudin ba su ba su kudin su ba we have no option sai dai ce dalan ta yi karanci wannan laifi ne na federal government na Nigeria kuma responsibility da su ga wasu su da yato su kuma suna da bayanan
Najeriya dai na fama da matsalar karancin kuɗin kasashen waje musamman dalar Amurka. Dalilin kenan da yasa wasu ke ganin babban bankin Najeriya wato CBN ya dauki matakin hana kamfanonin na jiragen saman kasashen waje damar fitar da kuɗin su a dala ko kuma wani kuɗi na kasar waje. Wannan dai ba shine karan farko ba da kamfanin Emirates ke dakatar da zirga-zirgar fasinjoji daga Najeriya zuwa Dubai da wasu kasashe da ƴan kasar ke yawaita zuwa don kasuwanci ko kuma neman ilimi. Halima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima. To a Najeriya har ila yau batun mace-macen mata a yayin naƙuda da mutuwar jarirai saboda rashin abinci mai gina jiki a ƙasashe masu tasowa da waɗanda ke fama da talauci na ci gaba da jan hankalin hukumomin lafiya da ƙungiyoyi. Wakilinmu Mahmud Kwari ya zanta da Murtala Inuwa wanda shine daraktan sashin kula da lafiyar iyali a hukumar kula da lafiya a matakin farko a jihar Kano. Yayi ƙarin bayani kan makalar da ya gabatar a wurin taron faɗakarwa da aka yi da aka fara a yau a Kano.
Na gabatar da makala ne akan muhimmancin ciyar da mai ciki da kuma in ta haihu kulawa da abincinta da kuma kulawa da ita abin da ta haifa da kuma shayar da ɗanta wanda ya kamata a ce tun daga farkon cikin akwai kwanaki da ake kira kwanaki dubu masu fiya muhimmanci a rayuwa. Su kuma wannan kwanaki dubu suna farawa ne daga ranar da ciki ya shiga mahaifa. Shine ake buƙatar a inganta abinciccikan dukkan za ta ce zamana cewar suna haɗe da sinadaran dukkan jiki yake da buƙata saboda ta samu wadataccen nono sannan kuma ta shayar da ɗanta nono zalla har tsawon wata shida ba tare da ta haɗa masa da komai a matsayin abinci ba.
Kullun ana maganar mace-macen mata masu juna biyu da ma jariran da suke haihuwa. A nazarin da kuka yi me ke sababa wannan al'amari da kullun hukumomi da ƙungiyoyin harkokin lafiya suke kokarin dakilewa?
Wato abin da yake haifar da wannan shine rashin samun kyakkyawar cimaka a yayin da su iyayen suke da juna biyu. Kuma kusan ya zama mana ɗabi'a gabaki ɗaya ba ma ƙoƙari mu ga cewar mun ci ingantaccen abincin da ya kamata mu ci daga mu musamman mata. Idan ka zo kansu masu ciki na yi bayanin cewa galibinsu kuɗaɗen da ya kamata a ce sun yi amfani da shi wajen cin abincin da ya dace su ce sai ka ga suna can suna zuba alaci saboda so take ranar suna ta saka kaya set dozin ɗaya ta canza kayan ɗaki. To galibi in aka samu akasi sai ka ga cewar an zo ta haihun ana bikin suna ita kuma tana kabari. To
kuna da alƙalma watakila a Kano ko lardin arewa ta Najeriya na adadin matan da ake samu sanadiyar wannan matsala da ka ambata?
Galibi haihuwar da ake yi su matan sun ɗauki cewa ciki ya zama kamar ciwo wanda a ƙa'ida bai kamata a ce ya zama haka ba. Ciki kawai wasu canji ne da suke zuwa saboda a da tana cin abincin da take ci ne don ita kadai yanzu kuma akwai halitta a jikinta da ake yi ake kuma buƙatar duka sinadaran su kasance daga abincinta. Shine ya nuna cewa alƙalma kamar kashi 65 cikin 100 na haihuwar da aka yi ake rasa su ainihin iyayen.
Kullum ana ta kaddama akan cewa a dinga shayar da jarirai nonon uwa zalla tsawon watanni 6 amma har yanzu ko da a tsakanin ƴan takarda da ake ganin kansu ya waye wannan abin bai samu karɓuwa ba sosai. Misali menene ƙalubalen
shi yaro daga sanda aka haife shi nonon uwan nan zalla shayar da shi yana taimakawa ita kanta mahaifiyar wajen kokarin maida mahaifa ta koma wajen kokarin tsayi da jinin wajen kokarin sa kwakwalwarta ta yi karatun abin da za ta yi wani aiki da ya zo a gabanta. Kuma abin da ya sa koda ƴan takarda ba sani ba galibi muna da ƙarancin masana a wannan ɓangare a jihar Kano musamman idan ka zo ta ɓangaren aikin gwamnati ko su kansu da suke asibiti ba su da wannan ilimin saboda ƙarancin masana a ɓangaren. To amma saboda alƙalma da suke nuna irin matsalar da ake ciki shine yasa yanzu a Najeriya ƙasa baki ɗaya yanzu an ba da umarnin kowace jiha lalle ne ta samar da darakta na bangaren kimiyyar abinci saboda a samu cewar an samu cikakken ilimin.
To madalla yanzu kuma ga Zainab Babaji dauke da rahoto na musamman.
Aikin jarida aiki ne da ke da matukar muhimmanci ga al'umma musamman saboda 'yan jarida ke da hurumin tattara bayanai kan lamura daban-daban don yadawa jama'a. A ka'ida aikin dan jarida ne ya samu bayanai sahihai na gaskiya da inganci don kaucewa kuskure cikin bayanan. A cikin 'yan shekarun nan hukumomi na bayyana sunayen nau'ukan cututtuka daban-daban da ke shafar lafiyar al'umma a wasu lokacin ma har ya kai ga kisa. Hakkin 'yan jarida ne su binciko bayanai kan waɗannan cututtuka don taimakawa jama'a bin matakan kariya daga kamuwa daga cuta. Kan haka ne hukumar da ke kula da gidajen rediyo da talabijin na ƙasa da ƙasa da ke ƙasar Amurka ta shirya taron bita wa 'yan jarida da ke watsa labaran kiwon lafiya a gidan rediyo da talabijin na garin lafiya fadar jihar Nasarawa MBS da ke da haɗaka da gidan rediyo ta muryar Amurka. Makasudin taron bitar shine a inganta kwarewar 'yan jarida kan hanyoyin da za su samu sahihan bayanai kan cututtuka da matakan fadakar da jama'a ba tare da an samu kuskure ko rashin fahimta ba. Malam Sani Muhammad da ke zama jami'in hukumar gidan rediyo da talabijin na ƙasar Amurka a Najeriya ya ce sun horar da 'yan jaridan ne don su ƙara fahimtar matakan makaman aikinsu.
Fadakar da jama'a game da abin da ya shafi kiwon lafiya dole ne ya kasance mutum yana da kyakkyawan masaniya da kuma hanyoyin da za a bada labari saboda kara a tsoratar da mutane ko kuma a karkata hankalinsu maimakon ya zama taimako yadda za su bi su kare kansu ya zama kuma yadda za su cutar da kansu. Don haka muke so ya kasance an jaridu waɗanda suke wannan aiki mu horar da su ta hanyar da za su bi su inganta wannan aikin da suke yi.
Da zarar cuta ta barke al'umma na ta'allaka ne kan bayanai da za su samu ta kafafen rediyo da talabijin ko jaridu da sauran hanyoyin sadarwa. Malam Sadiq Abbas da ke gabatar da rahotanni a gidan rediyo da talabijin na jihar Nasarawa yace da zarar an samu labarin barkewar cuta yakan fara tuntubar malaman kiwon lafiya ne don samun bayanai.
Duk lokacin da aka ce an samu barkewar wata sabuwar cuta misali a matsayinka na dan jarida da ka san abin da kake yi wajibi ne ku dole ka samu kwararre wato kila likita ko masanin cututtuka wanda zai maka bayani akan menene wannan cutar ita ya ta bullo taya take kama mutane alamomin wannan cuta da kuma irin matakai na kariya da jama'a ya kamata su dauka duk waɗannan abubuwa ne da kake bukata domin kai ma ka shaida wa al'umma ta yadda zaka taimaka musu wajen samar da kariya da kuma yadda za a daƙile ƙilla ita wannan cuta. Idan kika duba kamar lokacin da cutar COVID-19 ta fito kusan sabuwar cuta ce da ba a san da ita ba to amma da ta fito 'yan jarida sun taka rawar gani wajen ganin cewa sun ba da gudummawarsu ta hanyar tuntubar masana su suka yi bayani akan menene ita wannan cutar taya kuma jama'a su ma za su ba da gudummawarsu ta yadda za a daƙile yaduwar wannan cuta.
Waɗanne matsaloli kake fuskanta wajen samun bayanai cikakku ƙwararru sahihai wanda zaka faɗi ma jama'a?
Na'am, kin ga hakan yana ɗaya daga cikin ƙalubale da kusan 'yan jarida suke fuskanta wani lokaci kuma yana ɗaya daga cikin ɓangarori da wannan shirin horarwa ya taɓa. So tari zaki ga mutumin da ƙilla ya kamata ya maka bayani akan al'amarin. Amma sai kiga so da yawa mutane ba sa sanya magana to amma ba ka da wani zaɓi illa dole ka jajirce domin ganin cewa ka samu bayanai sahihai waɗanda za su tabbatar da shi al'amarin ko kuma akasin haka.
Waɗanne nasarori za a ce 'yan jarida sun samu musamman wajen gabatar da rahotanni ko da a ce na kan kiwon lafiya ne ko kuma dai ma sauran rahotanni kawai?
Gaskiya idan aka yi magana musamman batu da ya shafi kiwon lafiya za a iya cewa 'yan jarida sun taka rawar gani matuƙa kuma sun cima nasarori ba ma su kawai ba al'umma za a ce. Misali kin ga akwai batun corona wanda 'yan jarida su ma sun taka rawar gani wajen ganin cewa jama'a sun fahimci menene ma wannan cuta. Bayan wannan akwai cuta da rashin inna wanda su ma 'yan jarida su suka kasance kan gaba wajen wayar da kan al'umma akan cewa wannan cutar ko allurar da ake bayarwa babu illa a ciki da dai sauransu da sauran bangarori dai na kiwon lafiya da ake fama da su. Tabbas za mu iya cewa yan jarida gaskiya sun cimma nasarori a fannoni musamman ma na kiwon lafiya wajen bunƙasa cigaban al'umma.
Ita Marek Yahudu da ke gabatar da shirye-shirye kan kiwon lafiya a kafar rediyo da talabijin na jihar Nasarawa ta ce suna ƙoƙarin faɗakar da al'umma kan matakan kare kai daga cututtuka.
Miso tare idan aka ce cuta ta ɓarke, wasu al'umma ma ba su ma san cutar ba, kuma su ne wa cutar rukan sakai na kashi, suna ganin kawai faɗi ne. Akwai da masu ke alakanta shi da ab ai matsala ce ta gwamnati. Gwamnati tana ganin hanya ne kawai na samun kuɗinta. To amma muna ƙoƙarin ganin mun farkar da al'umma, mun nuna musu irin illar da ke tattare da cutar, da kuma muna ƙoƙarin fahimtar da al'umma, saboda muna zuwa mu samu masana inda muke tattaunawa da su, sai mana bayani dangane da illarsa, ba kawai gashin kanmu muke zuwa mu ba, sai mun samu masana sun faɗa mana. To idan muka samu bayanai daga gun masana da irin illolinsa da wani abu, mu kuma sai mu faɗakar da al'umma, saboda su san cewa fa cutar tana da matukar illa ga waɗanne matsala yake samu ta bangaren mutane. Ito so tare wasu al'umma, kamar da na fara miki bayani tun farko, zaki ji suna alakanta cutar da wata propaganda ce ta gwamnati. Wasu kuma gani suke kawai a hap wani abu ne, hanya ne kawai na tsoratar da al'umma da sauransu. So idan wani sai idan kika je ki faɗakar da al'umma, wasu ma ba sa baki hankulansu, wasu za su ce mai dan Allah je ka kawai ina da wasu muhimman abubuwan yi. Amma saboda ya zama cewa aikin mu ne, so muna zauna akwai hanyoyi da muke bi mu dan fahimtar da al'umma, koda za su yi wani abu da wani sai zaki ga wani ya miki magana da mai kamata a ce ranki ya baci, amma za mu danna zuciyarmu saboda aikin mu ne faɗakar da al'umma kuma mu fahimtar da su.
Muhammad Ali Sale da ke aiki a gidan Radio Platinum da ke garin Kefi yace yana gabatar da shirye-shirye ne ta harshen Fulatanci, don haka yake kokarin ilmantar da al'ummarsa kan fahimtar sababbin nau'ikan cututtuka da suka bullo.
Alhamdulillah, ina kan samu feedback sakonni daga gare su bayan na aiwatar da irin wannan aikin. Na kan samu kiraye-kiraye musamman a wayata da kuma sauran kafafen sada zumunta cewon gaskiya sun ji dadi na faɗakar da su akan wannan ciwon, da haka sun ji dadi musamman wanda suke zama a bayan gari, wanda suke rugage haka, da kuma wanda suke ƙauyuka da kuma dazuzzuka. Tabbas ina samun feedback din su akan cewon lalle sun ji dadi, don ba su san da wannan abu magashi kuma na sanar da su.
Wa'anni kalubale kai kake fuskanta?
To gaskiya akwai kalubale babba ma ba karami ba, musamman idan irin wa'annan cututtuka sababbi suka shigo. Musamman kiya ga kamar lokacin da aka ce ga corona nan, mutane sun ta kanyata sun ka matsa mun sai su ce maka to waye ka gani mai wannan ciwo. To gaskiya zaka yi ta fada ne, to amma kuma mu ba za mu gajiya wajen fadan ba, saboda muka ce za mu gajiya wajen fadan, to shi kuma ciwon zai iya samu mutane kuma da dama. To kuma da ya samu mutane goma mu na ce wajen fada musu, ba za mu taba gajiyawa da wajen fada musu ba, duk da cewa su dai ba su gamsu da ciwon ba. To yawan fadan da za mu yi shi zai sa su ma su tabbatar da labarin wannan ciwon da gaskiya ne, tunda sun saba jin labari na gaskiya daga bakunan mu.
Wasu ƴan jarida kenan da suka samu horo kan sanin makaman aiki musamman kan rahotannin kiwon lafiya da hukumar kula da gidajen rediyo da talabijin na ƙasa da ƙasa da ke ƙasar Amurka ta gudanar a garin lafiya fadar jihar Nasarawa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.
Na gaida Zainab Babaji, yanzu kuma ga shirinmu na gaba, wasanni.
Wasanni a takaice.
Assalamu alaikum sarare, welcome da sake saduwa cikin shirin takaitattun labarin wasanni da ni Abdulwahab Muhammad ke shiryawa daga birnin Bocin Yakubu, wanda kuma sashen Hausa Muryar Amurka ke cillo muku daga birnin Washington DC. Za mu kawo muku labarin Serena Williams gwanar wasan kwallon tennis a duniya. Sai dai kafin nan za ku ji cewa yanzu dai tsohon mai buga wasa wa ƙasar Portugal kuma tsohon defender a club din Real Madrid, Fabio Coentrao, wanda ya jingine wasan buga kwallon kafa kimanin shekara guda, ya koma sana'arsa ta da, wato kamun kifi. Che Coentrao ya shiga club din Real Madrid ne daga club din Benfica a shekara ta 2012 akan kuɗi pound din ƙasar Ingila miliyan 27. Sai dai duk da kasancewarsa ya bar sana'ar buga kwallo shekara guda, hakan bai hana bashi jan kati ba, saboda laifin cin zarafi da kuma laifukan da suka jibanci sana'ar kwallon kafa.
an kuma ci taron sa kudi euro 850. A gasar La Liga kuma bugun free kick da dan wasan kwallon kafa na club din Real Madrid David Alaba ya buga a bayan da aka kawo shi a matsayin canji a mintuna 15 ya baiwa club din nasarar fara kare kambunta a gasar La Liga din kashin farko da suka fafata da club din Large a can gidan Large din wanda ya tashi daga wasan Real Madrid na da ci 2 ita ko Large na da kwallo guda daya sai kuma batun Serena Williams yanzu dai zamu ce fitacciyar yar wasan kwallon tennis na duniya Serena Williams ta shaida cewa yanzu lokaci ya kawo jiki da za ta jingine wasan tennis kwata-kwata ita dai Serena kamar yadda aka fi sani da wannan sunan ainihin cikakken sunanta shine Serena Jamaica Williams an haife ta a ranar 26 ga watan Satumbar shekarar 1981 tana dab da cika shekaru 40 kenan a watan Satumban wannan shekara ta 2022 Serena Jamaica Williams ta samu nasarori masu tarin yawa a gasar kwallon tennis da suka hada da lashe gasar kwallon tennis mai suna Grand Slam wanda shine kwalolwar wasan kwallon tennis na mutum daya-daya har sau 23 da aka gudanar na duniya a kasashen Australian Open da French Open da Wimbledon da kuma US Open. Har ila yau Serena Jamaica Williams kungiyar mata masu kwallon tennis WTA ta rike matsayinta na daya a duniya har na tsawon makonni 319 da na hadaddiyar kafa tarihi 186 da ta zo na daya a yayin da shekara ke kawo ga karshe. Halin yanzu dai Serena matar aure ce tana da diya mace guda daya sannan mijin ita Serena din iyayensa sun yi gudun hijira ne daga kasar Jamus. Serena Jamaica Williams tana da gidanta a Palm Beach Garden a Florida. Tana da zunzurutun kudi dalar Amurka miliyan 260 banda kadarori da take da su. To da wannan rahoton na Serena Jamaica Williams na kawo ga karshen takaitattun labaru na wasanni na wannan mako. Abdulhamid Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Nigeria.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
Wani fa lauyoyin manyan kafafen watsa labarai na Amurka za su sadu da wani alƙalin tarayya da yammacin yau Alhamis domin tafka muhawara kan bayyana muhimmiyar takardar da aka yi amfani da ita domin ƙarfafa aiwatar da izinin kotu na binciken da aka yi a gidan tsohon shugaban ƙasar Donald Trump da ke Florida a makon jiya. Lauyoyin da ke wakiltar kafafen yatsa labarai na CNN da New York Times da kuma Washington Post da wasansu sun shirya ganawa da alkalin kotun majistare ta tarayya Bruce Reinhardt a Florida da karfe 1 na ranar yau Alhamis a gogon Washington DC domin muhawara ta neman bayyana shaidar da aka boye da kuma sauran takardun bayanai. Wani ayarin 'yan majalisar dokokin Amurka ya sadu da sabon zababben shugaban kasar Kenya da kuma jigon 'yan adawa da zai iya zuwa kotu domin kalubalantar rashin nasararsa a zaɓe a cikin cece-kucen zaben baya-bayan nan na kasar da tafi kowa sahihin tsarin demokuraɗiyya a yankin gabashin Afirka. Mahukuntan Taliban a Afghanistan sun faɗa a yau Alhamis cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon fashewar wani bom da dare a cikin wani masallaci a Kabul ya ƙaru zuwa aƙalla 21. Khalid Zadran, wani mai magana da yawun 'yan sanda a babban birnin kasar ta Afghanistan, ya shaidawa muryar Amurka cewa aƙalla wasu masu ibada 33 ne kuma suka sami raunuka. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres da shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan sun shirya wani taro a yau Alhamis tare da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky a birnin Lviv da ke yammacin Turkiyya, inda ake sa ran jadawalin abubuwan tattaunawa za su hada da matsalar ƙarancin abinci a duk faɗin duniya da barazana ga tashar makamashin nukiliya da kuma samar da maslaha ta siyasa kan yakin da Rasha ta kaddamar. Aƙalla mutane 16 suka mutu, wasu 18 kuma ba san inda suke ba sakamakon mamakon ruwan sama kama da bakin ƙwarya a yammacin ƙasar China wanda ya haifar da yankewar ƙasa da karkatar da akalar wani kogi, lamarin da kuma ya haifar da ambaliya ga unguwanni masu yawan jama'a a cewar kafofin yaɗa labaran China a yau Alhamis. Ma'aikatan ceto waɗanda tun farko suka bayyana ɓatan mutane 36 sun sami gano 18 daga cikinsu a yau kamar yadda tashar talabijin ta ƙasar wato CCTV ta ruwaito.
To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na yanzu, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Murtala Faruk Sanyinna da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Ladas Gresham wadda ta haɗa shirin da kuma injiniyanmu na yanzu Sidrak, ni Hanifa Kabir Isa da na shirya na gabatar nake ce da ku mu kwana lafiya.